A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar, ministocin da suka haɗa da na kasuwanci da na man fetur da takwaransu na kuɗin ƙasa sun bayyana cewa kamfanin dillancin mai na ƙasa Sonidep zai rika shigo da iskar gas daga waje domin sayar da shi akan farashin da aka saba sayarwa, duk da barazanar da sha'anin makamashi ke fuskanta a ƙasashe da dama sanadiyar yakin Russia a Ukraine. Shugaban kungiyar Kodayo mai kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi, Alhaji Mustafa Kadi Umani, ya yaba da matakin gwamnatin, ko da yake sai an dauki matakan zuba ido, in ji shi.
Waɗansu suna son su dauki gazakin nan, inda su kadai ne za su cin umhane shi. Waɗansu suna iya su dauke shi su kai shi ƙetare su saida. Waɗansu suna iya su dauke shi su saida shi da tsada. Har ma dan yayi tsada, akwai waɗanda suke boye gaza a cikin gidajensu. Kowa ya san ko aje gas babban hatsari a gas. Mun ce ma gwamnati, mutane a nuna musu wannan gas dan umhane ɗan ƙasa gaba ɗaya ne, ba dan umhanin ƙwararrun mutane.
Domin toshe hanyoyin fasa ƙwarin iskar gas a tsawon wannan lokaci, hukumomi sun ce za su rufe illahirin tashoshin ajiyar iskar gas dake kan iyaka daga ranar farkon soma ayyukan gyare-gyaren matatar ta Soraz har zuwa ƙarshe, wato daga ranar 8 ga watan Oktoba 2022 zuwa 30 ga watan Nuwamba. Shugaban kungiyar kamfanonin dillancin iskar gas Muhammad Ali ya yaba da matakin.
Ya kamata a yi godiya bisa gwamnati da ta ɗauki wannan mataki, amma ya kamata kuma ta ƙara tun da bai isa ba. Waɗannan kamfanin nan da an kalike yanzu saboda an kawo gas daga ƙasashen waje, su ne ke ɗauka su ƙetara da shi a wasan makwabta. Mu ɗan cikin gidan ba mu samu, tun da gari duka bai shan mota guda na gas. A ce maka ƙauye a cikin daji ya yi konsumin wajen mota hudu gabata, wannan bai shiga hankali. Mu abinda muke so ga gwamnati, wannan aiki mu mun rige mun shiga a ciki, ta ɗauki yaunin nata na kare wanda lalle ba yi ba suke da gaske, a ba su hankuri su bari.
A galibin wurare akan sayar da kilogram 12 na iskar gas akan shika 5 na sefa ko ma fiye da haka. Alhali gwamnati ta ƙayyade farashin kilogram 12 akan jika 3.50. Saboda haka ministocin da ke kula da wannan harka suka gargaɗi masu wannan sana'a su bi doka. A cewar wani shigo a kungiyar Sinareg ta masu kasuwancin iskar gas Umar Alhaji Muhammadu, wannan mataki na buƙatar dubawa.
A cikin garin Yamai kadai muna da matasa sama da 4,500 da ɗoriya sama, waɗanda a cikin wannan sana'a ne suke neman abinci, kuma su suka sa kuɗin su suka sai butali, suka sa kuɗin suke sayarwa, kuma suka ɗauki mutane da suke aiki duka a ƙarshen su, duka aljihu suke yi. Wanda kuma ya kamata a ce gwamnati ta kama musu su tsaya da ƙafafunsu, ba wai a ce kuma yanzu ɓangaren gwamnati ana su kuma a durƙusar da su kuma a kore su da wannan aikin. Idan aka ce za a ce bisa wannan matakin, to tabbas a cikin kaso 100 na masu sayar da gas ɗin nan, kaso 99.5% ɗin ba za su iya shi ba.
A can baya kamfanin dillancin mai kan sayan kowane litir na iskar gas a $24 na sefa a matatar Soraz don sayar da shi ga kamfanoni a kan $25.3, a yayin da farashin lita ke jika guda da $14 na sefa a yanzu haka a kasuwannin ƙasashen waje, don sakar da shi ga 'yan kasuwa a kan $25.3 a matsayin wani ɓangare na matakan takaita yawan masu amfani da itace a matsayin makamashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.